sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Yusuf Aliyu Haradde da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 28 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Yusuf da kanan labarai.
Cikin kurarren lokaci a daren jiya Lahadi, shugaba Donald Trump ya rattaba hannu akan dokar hana rufe gwamnati. An fara kidaya ƙuri'u bayan kammala zabe da aka yi jiya Lahadi a jamhuriyar Niger. Haka zalika a jamhuriyar Afirka ta tsakiya an gudanar da zaben shugaban kasar a jiya Lahadi.
Kanon labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin zamu ji hali da ake ciki a zaben jamhuriyar Niger.
Yadda aka yi ta kidaya kuri'un da jam'iyyun suka samu kenan a wannan zabe.
To za ku ji cikakken rahoto a cikin dan kankanin lokaci mai zuwa. Muna kuma dauke da tattaunawa da Dr. Maina Bukar Karte, wani masanin doka wanda ya mana fashin baki akan zaben jamhuriyar Niger. Baya ga haka, Sarfilu Hashim Gumal kuma na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar an wayi gari lafiya. A daidai lokacin da ke kurewa na rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin Amurka, Donald Trump a daren jiya Lahadi ya rattaba hannu akan dokar nan da aka nemi dala $2.3 billion don aiwatar da ayyukan gwamnati da dala $900 billion na agajin rage radadin corona, wanda gwamnatin za ta ci gaba da aiki har zuwa watan Satumba. Trump a baya ya kira wannan dokar abun kunya bayan ta samu amincewar majalisar wakilai da ta dattawa. An dai kwashe watanni ana tattaunawa akan dokar. Duk dai da cewar Trump bai sa kanshi a cikin tattaunawar ba, an dai dauki dokar a jirgin sama aka kai wa Trump ita a gidansa da ke Mar-a-Lago a jihar Florida, idan ya aminta ya sa mata hannu don ta zama doka. Trump dai ya yi kakkausar suka ga 'yan majalisun a farkon wannan makon. Haka a ranar Asabar ya bayyana matsayinsa na rashin amincewa da dokar. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar, "Abu mafi sauki da nake neman ma mutanenmu shi ne a bawa kowane mutum dala 2000 fiye da 'yan canji da suka ce a bawa mutane dala 600 wanda ke cikin dokar. Kuma ku daina neman biliyoyin daloli na kyauta." An fara kidaya ƙuri'u bayan kammala zabe da aka yi a jiya Lahadi a jamhuriyar Niger. Idan har aka kammala komai, zaben zai zama na farko da gwamnatin farar hula za ta mika mulki ga zababbiyar gwamnatin farar hula a tarihin kasar a mataki na kujerar shugaban kasa. Ana dai tsammanin sakamakon zaben nan da 'yan kwanaki. Mika mulki daga wata gwamnati zuwa wata gwamnati abu ne mai wuya, musamman ga ƙasa da ta fuskanci juyin mulki na soji har so hudu tun bayan samun 'yancin kanta daga Turawan Faransa a shekarar 1960. Ƙasar kuma tana fama da talauci da 'yan ta'adda masu tada ƙayar baya waɗanda suka kashe ɗaruruwan farar hula tare da sojoji a cikin shekarar da ta gabata kawai. Haka kuma za a samu bambanci kamar irin yadda aka samu a Ivory Coast da Guinea, inda shugabannin kasar a cikin wannan shekarar suka sauya kundin tsarin mulkin kasar don su kara wa'adin mulkin su zuwa zango na uku. Wannan ya haifar da fargabar yiwuwar samun koma bayan demokaradiyya a kasashen yankin hamada. Labaran duniyan na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Lahadi aka fara kada ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ƙasar Afirka ta tsakiya, ƙasar da aka ayyana ta a matsayin ƙasar da tafi kowace matsala a duniya. An gudanar da zaben bayan mako guda da aka kwashe ana rikici biyo bayan zargin juyin mulki da aka yi, amma maye gari na hudu mafi girma a ƙasar sai da aka aika da sojojin Rasha da na Rwanda don su taimaka wa gwamnatin ƙasar. An dai ga sojojin kwantar da tarzoma na Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙasar Rwanda suna santiri akan titina ɗauke da manyan bindigogi zuwa babban birnin ƙasar. kana suna kaiwa da kawowa a rumfunan zabe. An dai samu jinkirin minti 50 kamun aka bude rumfunan zabe a birnin Bangui, wanda ba kai kayan zabe akan kari ba. Yana da matakar mahimmanci na fito wajen zabe a matsayina na dan kasa. Ai kuwa ina ganin zaben zai canza al'amura a kasar mu, kowaye kuma ya zama shugaban kasa, a cewar wani malami Hudson Rain.
To kafin Yusuf ya kawo sauran labaran duniyar, a jamhuriyar Niger ana ci gaba da kidayon kuri'un zaben shugaban kasa da yan majalisar dokoki wanda aka yi a jiya Lahadi, yayin da al'ummar kasar ta fara dakon sakamakon zabe. Bisa doka, hukumar zabe ta Seni na da kwana 5 kafin ta kammala kidayar ta kuma fitar da sakamakon zaben, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Lalo ya aika mana daga birnin Yamai.
Yadda aka yi ta kidaya kuri'un da jam'iyyun suka samu kenan a wannan zabe, kidayar da har ta kai ga cikin dare. An dai fara kirga kuri'un ne bayan da aka rufe akasarin rumfunan zabe da ke sassa daban-daban na birnin Yamai. Bayan da kwashe yinin jiya, ana kada kuri'a a zaben na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki, yayin da al'ummar kasar ta fara sa ido ta ga koyaushe za a fidda sakamakon. Na fi wada shi ne kakakin hukumar zabe ta Seni.
Samun sakamako, hukuma mai kula da tsarin zabe gaba ɗaya ta ƙasa za ta ba da sakamako, wanda muke cewa shi sakamakon ba shi bane na ƙarshe a cikin matsayin kwana 5.
Sai dai ya ƙara da cewa sai sun mika wa kotun tsarin mulkin ƙasar ta Nijar sakamakon zaben domin ta tantance shi, kafin daga bisani ita kuma ta sake shi a hukumance.
Can kuma sai mu aika shi a kotu mai kula da tsarin kundin tsarin mulki, su za su haɗi sakamako na dindindin cewa abinda muka yi, su za su bincika su gani ga ayar doka, kanan sai su wallafa shi. Daga kwanan 5 da muka ba su kuma suna da kwana 15.
Yayin da ake kidayar, baya ga wakilan jam'iyyun da ke sa ido a ɗakunan da ake kirga ƙuri'un, a waje guda kuma magoya bayan jam'iyyu daban-daban ne suka kasa suka tsare a waje, suka ke motsawa ko nan da can, suna masu cewa sai an yi komai a idansu. Abdulkarim Damayo dan jam'iyyar MNSD ne.
Gaskiya ban yi tayya yanzu, shi na jira na ga sakamakon baki abin da daidai abin da samu, in je in kai ma mutanen mu kusan kwaiwaye zaben da an kai. Da gaskiya abin takardun da aka rubuta mun daidai da shi, mu je mu aje. Kuma in Allah ya so yarda, muna biyan sakamako har zuwa Seni meri yan bashi, sannan mu zo mu zamna. Gaske ba mu zama gare mu, fuka mu san kura da mun ka samu shi ne an kai meri bakin karin mu kenan. In Allah so ya da wannan ba mu ma shakku ciki, in Allah da muna ji muna kai muna mazan sabu sabu da Allah.
To kamar abokin hamayya sana MNSD shi ma Muhammadu Alhaji Umaru na Model Limana, wato babban jami'ar adawa da bata tsayar da dan takara a zaben shugaban kasa ba, amma kuma ta ce a zaɓi Muhammad Usman na RPR, ya ce ba kasawa kaɗai za su yi ba, amma da rakiya.
Muna jiran ƙuri'unmu ne, zaɓen da muka yi, muna jiran Allah haƙiƙa sai abinda muka zaɓa sai ya hoto nan gaban kowa, mun shaida insha Allah.
Wato kamar kun kasa kun tsare?
Mun tsare kuma sai mun raka ma insha Allah.
Mudan limana, kuna sa ran za ku kai labari sosai?
Labari kamar yadda muka saba kai labari, wannan mun ma wuce sanin ma mun kai labari da yardar Allah, wannan gama mala.
A cewar Hamidu Mukhtar, mai goyon bayan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki, wanda ya ce mun sun gamsu da duk abin da yake faruwa a mazaɓar, amma da na tambaye shi kuwa kan ba zai sa su je su huta ba, sai ka da baki ya ce.
A'a, ba mu ida aiki, mu za mu je mu kwanta. Muna nan muna cilga, za mu je mu kwanta. Sai mun ida ai. Muna nan kowane lokaci da sai mun ida.
Masu sauraro, kamar yadda kuka ji dai daga bakin wasu daga cikin wakilan jam'iyyun da suka yi takara a wannan zaɓe, a daidai wannan lokacin da nake ɗaukan wannan murya, ana kan kidaya ƙuri'un kuma misalin ƙarfe 10 ne da minti 19 na dare, amma ba a ma fara ma na zaɓen, wato kidaya zaɓen shugaban ƙasa ba, sai na majalisar dokoki ake kan yi. Yan takara 30 ne dai suke neman kujerar shugaban kasar, yayin da ake zabarcin kujerun 'yan majalisar dokoki 171, shi dai shugaba Muhammadu Isufu na shirin kammala wa'adin mulkin sa na biyu ne inda ya kwashe shekara 10 yana mulki. Dokokin zaben jamhuriyar Nijar sun tanadi cewa sai dan takara ya samu kashi 51 na kuri'un da aka kada kafin ya lashe zabe, idan kuma aka rasa wanda ya samu wannan kaso, hakan na nufin sai an je zagaye na biyu inda za a zabi yan takara biyu da suka fi yawan kuri'u a zagayen farko domin su kara a zagaye na biyu. Tarihi dai ya nuna cewa zabukan shugaban kasa a jamhuriyar Nijar yakan kai ga zagaye na biyu kafin a samu wanda ya lashe zaben. Koyaya za ta kaya a wannan karan? Wannan kuma wata tambaya ce da lokaci ne kadai zai fayyace. Mahmud Lalo, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Mahmud Lalo. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Yusuf dauke da sauran labaran duniya.
Lahadi, hukumomi a nan Amurka sun bayyana sunan Antonio Quinuana, mai shekaru 63 a duniya, a matsayin mutum da ya tada bom a wata mota da yammacin ranar Kirsimeti. Bom ɗin da ya tarwatsa gine-gine a tsakiyar birnin Nashville a jihar Tennessee. Wana ya aikata wannan a kan raɗin kansa, a cewar mahukunta, lokacin wata ganawa da manema labarai a jiya Lahadi. Sun kara da cewar ba a san dalilin sanata da wannan bom ɗin ba. Mun cimma matsaya cewar Antonio Wana shi ne ya haɗa bom ɗin, kuma yana wurin lokacin da bom ɗin ya tashi, ya kuma kashe shi, a cewar Donald Chakram, mai gabatar da ƙara na ƙaramar hukumar Tennessee. Masu bincike sun yi amfani da ɓargon Wana suka alakanta shi da kai harin. Suka kuma duba gidansa a ranar Asabar da ke nisan kilomita 18 daga inda bom ɗin ya tashi. Babban masanin cuta masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci, a jiya Lahadi ya ce kasar na cikin tsaka mai wuya akan annobar coronavirus, a daidai lokacin da adadin masu kamuwa da cutar ke ƙara hauhawa. Duk kuwa da cewar fiye da mutum miliyan 1,900 aka yi wa rigakafin cutar a kasar. A makon da ya gabata dai an yi mafauci allurar rigakafin cutar. A jiya Lahadi ya shaida wa gidan talabijin na CNN cewar abu ne mai wuya a hana mutane taruwa a wannan lokacin na bukukuwa. Duk kuwa da cewar masana sun yi gargadi da hakan. Hukumomi sun ce mutane fiye da miliyan 85 ne suka yi tafiye-tafiye don zuwa wajen 'yan uwansu da abokan arziki, amma abin tsoro shine annobar na iya ƙara hauhawa. Fiye da makonni Amurka na samun masu kamuwa da cutar sama da mutum 200,000 a duk rana. Ya kuma ƙara da cewar mutane sun yi cunkoso a tashoshin jirage, kuma mutane da suka fito daga gidaje daban-daban, duk kuwa da irin shawarwari a gujewa hakan da masana suka yi, amma abin ya faskara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla, a yayin da aka gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki, hankulan jama'a a jamhuriyar Nijar ya karkata wajen jin yadda za ta kaya a wannan fafatawar da ta hada da 'yan takara 30. To shin ko akwai yuwuwar wani ɗan takara zai lashe wannan zabe tun a zagayen farko? Tambayar kenan da wakilin Musulmi Muna Barma ya yi wa Dr. Maina Bukar Karte, wani masanin doka.
Aya ta 48 ta Constitution ta Nijar ta kutumta da cewa wato ana zaɓar shugaban ƙasa a scrutin majoritaire a veto, kamar a zo a auna ga wanne ne yake yawan ƙuri'a ta al'umma. Shi ne scrutin majoritaire. Scrutin majoritaire ya rike fuska biyu. Akwai sukuritar majoritar N2 zagaye guda, kuma akwai sukuritar majoritar D2 wato a yi zagaye na biyu. To shi a constitution ta Nijar na zagaye na biyu ne, ban mu da bamutai da zagaye na ɗaya kamar ƙasar Togo da ƙasashe biyu na Afirka. Na zagaye na ɗaya da an zo an yi zaɓe an auna wanda ya ci gaba kawai shi ne shugaban ƙasa, wanda ya kuwa kura shi ne shugaban ƙasa. To a yi ba haka ba ne ba, aka yi zagaye na hawaye sai ba ka zama shugaban ƙasa sai ka samu shankan tosan kulshi ne kuwa, kamar a ce sai ka samu wato rabin mutanen da aka rubuta shi ne ya sami da su yi zaɓe. an ruta wani zafi da miliyan 7 da wani abu a Niger. To sai ka samu rabi rabin wannan da aka rubuta kuma da wato murya ta mutum guda wato zabe da mutum guda shine sankan fusun fusun buwa wato rabin mutanen da aka rubuta kuma da zabe da mutum guda. To in wannan a cikin yan takarar wani ya same shi to ba sai an je zagayen balajin daga nan zabe ya kare shi a cewa ya zama shugaban kasa.
To shi kuma zagaye na biyu ya ne ake gudanar da shi ya ne ake tafiyar da shi ya
doka shi ku zagaye na biyu idan cikin su ba wanda ya samu wannan abin da na faɗa wato kashi 50 cikin 100 kuma da wato zabe da mutum guda idan ba wanda ya samu shi a cikin su to kuma zabe ya ce an ta yi dole zagaye na biyu. To a lokacin nan kuma wanda ya zo lambuwan da wanda yake bin bayan shi wato na fara da na biyu su ne za su yi wannan zagaye na biyu amma za ka yi wannan zagaye na biyu kuma wato wannan ba a tsaya a je wani kashi kaza wanda yake gaba wanda ya yi kura shi ne shugaban kasa.
Dokta, a yadda aka gudanar da yakin zaɓe da kuma irin yadda aka shafa shekaru 30 ana demokradiyya a wannan ƙasa ta Niger, ya kake ganin wannan fafatawa za ta kasance? Kana ganin a wannan karan za a samu wani ɗan takara wanda zai iya lashewa tun a zagayen farko?
Ai, Muhammad Yusuf ya yi zaɓe har su biyu bai samu wannan dama ba. Stanley Mahmud ya yi zaɓe har su biyu bai samu wannan dama ba. To, a yanzu kuma abin ya ƙara ma matsewa tun da yanzu wato ‘yan takarar har wajen 30 ne. Kenan ya zama kama wajen so nawa yanda aka samu gani. Kenan ba su ta yiwuwa a ce tun karo na fara ɗan takara guda ya lashe gabaki ɗaya shi kadai wato kashi 50 a cikin kashi 100.
A gaida Haruna Dauda biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Gaban sauraro mu a jamhuriyar Niger za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wani shiri na musamman na ciki da gaskiya, inda za mu waiwai baya domin kawo muku wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a shekarar nan ta 2020 mai karewa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A cikin wannan shekara mai karewa ta 2020, mun kawo muku shirye-shirye a wannan shiri na ciki da gaskiya, da suka haɗa da masu ban tausayi, ban haushi ko kuma ban takaici, da suke bayyana take haƙƙin bil'adama ƙarara. Ɗaya daga cikin shi ne batun maƙalewar kuɗaɗen fenshin 'yan sanda, inda tsaffin jami'an 'yan sanda suka riƙa bayyana takaicin da suke shiga in sun yi ritaya. To, mun zanta da shugaban kwamitin 'yan sanda a Majalisar Wakilan Najeriya, Usman Bello Kumo, wanda ya bada tabbacin za su ɗau matakai kuma su gyara lamuran na 'yan sanda.
Babban al'amarin da ya kamata a fuskanta wajen gyara wannan muhimmin ɓangare na 'yan sanda, musamman haƙƙinsu na fensho, shi ne gyaran dokar da ta kafa wannan tsari. Duba da yadda al'amuran suke kasancewa, saboda idan ka duba da sojoji suna fama da irin wannan matsaloli, amma yanzu kusan gaskiya matsalolinsu sun lagu sosai sosai, kusan za a ce in ba a ce ɗari ba su ɗari ba. Yanzu dai da wahala ka ji soja ina kuka akan maganar fansho sakamakon tsari da aka yi da ita hukumar sojoji ita ce ka shokan duka da alhakin gudanar da sha'anin fansho ɗin mutanen ta gabaki ɗaya. Irin wannan tsarin ya kamata dama ko muna tunanin yadda za mu kullowa al'amura ɗin mu ga an gyara wannan doka, wacce ita ma za a zo a bani tsarin da zai kasance hukumar 'yan sanda ta kafa ɓangaren fansho naka na kanta wanda za su dinga gudanar da aikin nan kamar yadda mace da su a sauran sassan ma'aikatan gwamnati kamar DSS su suka da akwai DSS pension, akwai Army pension, akwai pension na ɓangaren DIA su ma Defense Intelligence Agency da kuma NIA National Intelligence Agency, dukkanin waɗannan sassa na masu farin kaya da kuma masu damara su suke gudanar da harkarsu da kansu wani department ne suke yi da yake kula da wannan aiki sakamakon karfi da doka ta ba su. To ina ganin gaskiya mutum an ba ni tsarin ake ba hukumomin ƴan sanda musamman waɗanda suke ritaya za su gaba da shiga cikin damuwa domin ina da can duk ɗan sanda da ritaya daga 2018 zuwa yau ina ga hayan da ba ni ake biya shi haƙinsa saboda irin matsaloli da kuma yadda al'amura suke lalacewa. Wannan haifar da cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kwanaki a majalisar ƙasa muka gabatar da ƙuduri na a tabbatar da shi an bi an yi duba cokan akan dukkan abubuwan da suke shafa a wannan bangare na fenshon wadda mun yi kira taro na public hearing wato taron gangamin al'umma kowa ya zo ya faɗi irin abin da yake ganin yana damunsa a bangaren da yake. To wannan a kansa muke Allah cikin ikonsa mun kusan gama ake nan aka shiga wannan ibtila'i na COVID-19 wanda ya wajen wata uku ana cikin wannan matsala ita ce ta haifar ba don haka ba da tun tsare-tsaren mu ya bayyana da tun an bi sakamakon wannan bincike da kuma wannan aiki da kwamiti nawa yake yi domin a ga an sauƙaƙa al'amuran fansho gabaki ɗaya ba ma kawai na 'yan sanda ba na kowane sassa.
Hakanan a wannan shekara mun kawo muku labarin yanayin da mutane kan shiga in sun faɗa hannun jami'an rusasshiyar rundunar 'yan sanda ta SAS. Abubakar Usman Shumu ya taɓa shiga hannun jami'an SAS a ofishinsu da ke Abuja ya kuma bayyana wa wannan fili halin da ya samu kansa. To sai dai mataimakin kwamishinan 'yan sanda na Abuja ACP Aminu Garba ya ce miyagun iri a tsakanin 'yan sanda na samuwa ne tun farkon ɗaukar jami'an da ba a tantance ba aiki.
Mutum an jawo shi an ce saboda ya addabi gidansu aka ce shiga police. Aka ganin ba ya tunani ba wani bai da ra'ayin police din ma amma senator ne governor ne ya ce din ya faranta ma al'umman shi sai kwashe su kawai sai tura a dauke su police dole ko sun cancanta ko ba su cancanta ba. Maganan da nake ya sentare akan su waye ake shigar da su police. Aba taro aka zama ɗaya ba akwai mutane police wanda suke suna da martaba sosai suna da gaskiya amma ina tabbatar maka cewa a duk a Najeriya nan ba wata ma'aikata da take hora ma'aikatanta wanda suka yi laifi. Yau ina so in gaya maka na san baka sani ba za a yi trying mutum a kore shi aiki bayan shekara 5-7-10 wani senator zai zo ce a maida shi wani governor zai zo ce a maida shi wani babban mutum zai zo ce a maida shi. Kai kwanakin baya an yi recruitment wannan na sojoji ne is a privileged information sojoji ne suka yi recruitment bayan sun gama training dama akan dauke su a moto a kai su duk wuraren da aka posting nasu sai aka zo aka waye gari dari da wani abu sun watse su waye ashe Boko Haram ne aka training ina kake kai mutumin al'umma da baka ce wannan yaron da aka dauka ba dan Boko Haram ne wannan yaron da aka dauka barawo ne na waye gari yanzu ban sani ma kowa garanto in za a dauki abuna saboda me da yawa wanda aka dauke su sun je ne kawai su shiga cikin police ko soja a ba su amana su wuce da ita especially bindiga akwai matsala fa a kasar nan ni da kai duk sai mun tashi sai amma na tabbatar maka da cewa shugabanninmu especially IG commissioners ba su yadda su rufe mutum a rufe mutum ya wuce kwana biyu sai dai cases da suka kasance ba na beli bane kamar me kisa robbery ka gane rape ballantana tocho duk ba ai wannan abun.
Bitan shirin za ta kai mu ga labarin DPO ɗan sanda a Bauchi Baba Ali Muhammad da aka zarga da dukan wasu matasa uku kan tuhumar su da satar kaji inda har biyu daga cikin su suka mutu ɗaya kuma ya tsira da ransa har mai ba mu labarin abin da ya faru.
Aka fito da mu ana fito da mu na mun dauka da a sake mu ne shikenan sai ce za ga ya da mu ta baya aka zarga ya da mu ta ba sai ce kowa ya rubuta ciki yake na muka
wani police station ne
police station din center sai DPO ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki yake na muka ya rubuta ciki sai ɗayan Ibrahim sai aka ya ce a dauki wannan sai aka dauke ya ce a daure shi sai aka daure shi da igiya sai fito da wani tabarya a hannunsa sai fara kwada masa a kafan sai kakkarya shi a kafansa sai karya shi a kafansa ya sake cewa ya rabu da shi dada da sake dauko wani a cikin sai sake cewa kai wannan bare rabu da shi haka ba tare kawai ya kara masa duka sai sake dauko shi ya sake daukan tabaryen ya sake kwakwada masa tabaryen ya karya ya sake karya shi a cinyansa ya buga masa a girjinsa da bayansa. To ni tashi na ni yanda nake gani tashi na da yake a gefe na ne tashi na yana nan shame-shame ya suma a lokacin ko motsi ba ya yi to a ce daga lokacin shi Allah ka rayuwa sai ya mutu difiyon da bakin sa yake ce masa to ai gara ma ka mutu yake cewa gara ma ka mutu ma gara ka mutu dai ba abin nan shikenan sai ni sai ya ce to ni a dauko na daure haka dauko na ka daure sai dauko ta bariyan ya kwada mu a kafa na ya kariya mun kafa daya ya mun kariya biyu fasa mun gogon gwiwa dan kafan ma ya sake kariyawa ya fasa gogon gwiwa ya fara kwada mu a bayana ni ma ya ce a ja ni gefe sai sake cewa dauko ɗayan da aka dauko ɗayan sai yake ce masa he yake yace shi ma a daure shi da aka daura ɗayan shi ma fara dukan sa ya kariya shi shi sai ya kariya shi a kafa ɗaya sai kwada masa tabarin a kirjin sa da nan bayan sa da wurin cikin sa shi sai su ma he su ma wurin to ni tunda muka tare tunda na tashi ina jingine a jikin bishiya sai yanda wannan yake ɗayan da yake ya mutu na gefe na farko nan shi a cikin police station din ya mutu sai da yace ya dauko mota sai aka dauko mota ana dauko mota da ni da he aka zo aka sama a cikin mota sai ya ce muje sai muka fara kai shi wanda ya fara mutuwan gidansu ya je aje shi a gidansu sai yake cewa dan fashi ne bai gaya musu ga abin da yake tafiya ba yake cewa dan fashi ne wannan dan fashi ne shikenan muna tafiya a bar musu shi
daga bangaren rundunar yan sandan kuwa kakakin yan sanda a Bauchi DSP wakili Muhammad ya tabbatarwa da wannan fili cewa an kafa kwamitin bincike.
Commissioner yan sanda ya yi certain committee din nan su zasu zauna za su yi bincike. Kuma duk wanda aka same shi wanting akan wannan ta'asa za a hukunta shi. Ai mu a matsayin mu na yan sanda muna da hukuncin da muke wa yan sanda idan suka yi laifi.
Za mu kammala shirin ne da ƙara da Musa Ibrahim Kuci dake wakiltar kamfanin AECOM na Amurka a Najeriya wanda ya shigar da ƙarar zargin ministan sufurin Najeriya Rukmi Ameci. Dabara kwangila ta hanyar saba ka'ida a aikin shimfiɗa layin dogo ga kamfanin CCECC na China kan dala biliyan 3.2. Musa Kuci ya nemi kotu ta tura Ameci gidan yari da nuna cewa an ba da kwangilar don kashe maraba. Abin da ya sauwa kenan a yau. Yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, Mr. Phil Hashin Gumel daga birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga yin sau dauke da takaitattun labaran duniya.
An fara kidaya ƙuri'u bayan kammala zaɓe da aka yi a jiya Lahadi a jamhuriyar Nijar. Idan har aka kammala zaɓen zai zama na farko da gwamnatin farar hula za ta miƙa mulki zuwa ga wata zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula a ƙasar a matakin shugaban ƙasa. A jiya Lahadi aka fara kada ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ƙasar Afirka ta tsakiya, ƙasar da aka ayyana a matsayin ƙasar da ta fi kowace matsala a duniya. An gudanar da zaɓe bayan mako guda da aka kwashe ana rikici biyu bayan zargin juyin mulki da aka yi. An mamaye gari na hudu mafi girma a ƙasar sai da aka aika da sojojin Rasha da na Rwanda suka taimaka wa gwamnatin ƙasar.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga Dr. Aliyu Modibo Umar, tsohon ministan tarayya Abuja, saboda rasuwar yayansa Alhaji Sa'idu Umar Kumo garkuwan Gombe, wanda Allah ya wacikawa a jiya Lahadi da safe a Abuja. Haka nan kuma muna miƙa ta'aziyya ga mataimakin kwamishinan 'yan sanda Isa Grima, saboda rasuwar surukinsa muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda mai ritaya Alhaji Adamu Afunogasi. Allah ya ji kansu da rahamarsa, mu kuma ya sa mu cika da imani. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyarmu na wannan safiya, Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.